والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada mu da godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa rayuwar mu ta iso wannan rana ta Juma'a mai albarka 22 ga watan Safar shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da muke haduwa a wannan majalisi domin ci gaba da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma gurbunan abin da ya sauka, muna karatu cikin Raddul Azhani ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa. Gabanin mu ci gaba da karatu, ina amfani da wannan dama wajen ƙara isar da ta'ziya da dukkan al'ummar musulmi na wannan ƙasa da kuma gaba da nan dangane da rasuwar malaminmu malam Abubakar Gero Argungu wanda Allah ta'ala ya yi rasuwa shekaran jiya aka jana'izarsa a jiya. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa. Allah Ubangiji ya sa aljanna ta zama komarsa. Malam ya gudanar da rayuwa wajen gwagwarmaya na karantar da addinin Allah, kuma wani abu wanda ya fice da shi a tsakanin al'umma shi ne mutum ne mai tsaye a kan gaskiya. Duk inda gaskiya take, in sha Allah malam yana tare da ita, kuma mutum ne wanda ko da fatawa ce ya yi daga baya sai ya fahimci ba haka abin yake ba, to wallahi zai barta kuma zai dawo ga abin da yake daidai. Ko da wata matsala ne wani wa'azi ne ya yi ya kausasa harshe, daga baya sai ya ga ashe tafsasawa ne ya fi dacewa, to malam yakan dawo ya bar abin da yake na kuskuren ya dawo zuwa ga gaskiya. Muna roƙon Allah ta'ala ya karɓa masa kyawawan ayyukansa, kurakuransa kuma Allah ta'ala ya gafarta masa. Mu kuma Allah ta'ala ya ba mu sabati a kan gaskiya da riƙo da ita da aiki da ita da kuma sanya ƙarshen mu yayi kyawu. Muna cikin suratul Nisa, za mu tashi aya ta 135 insha Allah. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهدى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
الله تعالى yana kira zuwa ga masu imani, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wadanda sun kai imani. Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yarda yace duk inda kace ya ayyuhal ladina amanu a cikin alqur'ani to ka kasa kunne ɗayan biyu ne, ko dai Allah ta'ala zai maka umarni da wani abu mai kyau da zai kai ka ga aljanna, ko Allah ta'ala zai maka hani ne dangane da wani abu da zai kare ka daga wuta. Duk inda ka ji ya ayyuhal ladina amanu to umarni ne ko hani yake biyewa. Nan Allah ta'ala ya yi umarni, ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wanda suka yi imani, kunu qawwamina bil qisti, ku zamanto masu tsayin daka da gaskiya, ay qa'imina bil adl, ku tsayu wajen yin adalci, shuhada'a lillah, kuma ku zan masu yin shaida domin Allah, duk shaida da za ku bayar ta zamanto ta gaskiya ne, domin abin da ba gaskiya ba ba a jingina shi ga Allah. Ku zan masu ba da shaida ta gaskiya kuma domin Allah, walau ala anfusikum, ko da ku wannan shaidar ta kasance ma kanku ne za ku faɗa, ko a kanku ne aka ce tsakanin da Allah ka faɗi gaskiya me ya faru, kuma kai ne ɗaya daga cikin wato masu hukunci, to kar ka ɓoye gaskiyar, faɗi gaskiya, ka ce zahirin magana ni ne nayi kaza nayi kaza, ka faɗi gaskiya tsakaninka da Allah, umarni ne daga Allah ta'ala. Saboda in mutum bai faɗi gaskiya ba ma, to gaskiya za ta bayyana, in ba ta bayyana a duniya ba, to tabbas a kiyama za ta bayyana. Kaga anan ne kunya ta fi zakewa mutum. Shi yasa kafin anan duniya Allah ta'ala ya ce kunu qawwamina bil qist, ku zama masu tsayin daka wajen adalci, shuhada'a lillah, ku zama masu shaida da gaskiya domin Allah, walau ala anfusikum, ko da makawunan ku za ku ba da shaida, fa ashhidu alaiha, ku ba da shaida makan naku, bi an tuqiru bil haqqi, ku tabbatar da gaskiya, wala taktubuhu, kada ku koye gaskiya, awil walidaini, kuma ko da wannan shaidar da za ku bayar a kan mahaifanku biyu ne, babanka ne ake shari'a da shi, wanda ya kai ƙarar babanka sai aka tambaye shi ina shaidunka, sai ya ce da wani, kuma ya ce da kai, to sai ka zo ka ba da shaida ta gaskiya a kan baban. Domin a tsari na addinin musulunci ya halatta, wato wannan aya tana daga cikin dalilai a cikin alqur'ani, kamar yadda hadisi ma ya ambata, Ibn Kathir yana ambata cewa haba yadullu ala jawazi shahadatil walidi ala waladihi, ko shahadatul waladi ala walidi, wannan dalili ne dake nuna ya halatta ɗa zai iya bada shaida akan babansa, amma bai halatta ya bada shaida ga babansa ba. Kun sa ku bambanci tsakanin bada shaida akan babansa da bada shaida ga babansa. Yajuzu an yashhada alayhi la lahu, zai shaida gare shi ai a kansa amma ba gare shi ba. Uban ba zai ce ina shaidunka, ya ce da wane da ɗana wane ba. Wata rana Ali ibn Abi Talib ya kai ƙaran wani bai hude wajen Shu'aib al-Qadi Qadi al-Basra, da ya kai ƙara a wajensa, sai ya ce kana da shaida, ya san maganar Ali ibn Abi Talib ba zai faɗi ƙarya ba, amma haka tsarin musulunci ya ce kana da shaida. Shi ya saka mutum uku idan suka ce sun ga turmi da taɓarya, amma na hudun ya ce shi bai gani ba, to waɗancan guda uku sun zo makaranta, sai a musu bulala. Haka tsarin shari'an yake, ana so wato a tabbatar gayar kaiwa, tabbatar da adalci ne kenan a tsakanin al'umma. Ko me ya zamanto albayyana ita take tabbatar da shi. To don haka idan ya ce yana da shaidawa ne, sannan kuma ina da shaidawa ne, kamar yadda Ali ibn Abi Talib ya ce Shu'aib al-Qadi ina da shaidawa ne, sannan kuma akwai ɗana Hassan, sai Shu'aib ya ce ai Hassan an yi disqualifying ɗinsa, ka sani ka je da sani a shari'a ba zai yi shaida gare ka ba saboda ɗanka ne. Amma inda a ce shaida ne a kansa, to ya halatta bisa ga wannan aya da aka ce walau ala anfusikum awil walidaini, ko da ku a kan mahaifanku za ku ba da shaidan, ku ba da shaida ga gaskiya, wannan ya halatta. Wal aqrabina, da sauran dangi, in za ku ba da shaida a kansu, ku faɗi abin da yake shi ne gaskiya. Allah ta'ala ya ce in yakun zaniya, in wanda za ku ba da shaida a kan nasa ya zama wadaci ne, ai almashhudu alayhi aw lahu, wanda za a yi shaida a kan nasa ko wanda za a ba da shaida dominsa, in ya kasance ganiyan mawadaci ne, aw faqiran, ko talaka, fallahu awla bihima, to ku sani Allah shi yafi cancanta da mawadaci, shi yafi cancanta da talaka, duka bayan Allah ne, ba wanda Allah ta'ala ya ƙi shi dan matsayinsa, sai dai Allah ya ƙi bawa dan aikinsa. Amma wadata ko talauci ba shi ne ma'auni da Allah ke so ko ƙi ba. To don haka ko da wanda za ka yi shaida a kansa mawadaci ne, kar ka ce za ka ba da shaida saboda burge shi, kana son samun dama a wajen sa kana so ka samu wani tagomashi ko kuma ai mai gidanka ne kana cin arziki a karkashin sa yaushe kuma yanzu zaka bada shaida ya zamanto a ce shine bashi da gaskiya a in ka san shine bashi da gaskiya fadi idan ya tuhume ka yanzu kai kana cin arziki a karkashin shi Allah ne mun umarni kuma Allah shine mai arzutawa ko ba haka ba shine mahalicin kowa dan haka shi ya umarne shi a tsaye da adalci a faɗi gaskiya gaskiya na faɗa yace Allah jike ma baka so ai na faɗa kariya ba baka so na faɗa abinda Allah baya so ba in ya sallame ka to shikenan kai kai ne domin Allah Allah zai buɗa maka allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama al-muhsinin to sai Allah ya buɗa ma in yakun zaniyan aw faqira ko kuma ce talaka ne talaka ya ci dukiyar mawadaci kuma ka sani ko talaka ya zalunci mawadaci kuma ka sani sai ka zo ka bada shaida dan ka kare talaka wai saboda kana tausayin sa ka san wani abu da ake yi talaka sai ya barna kuma an san barna yayi na ganganci amma idan mai dukiya yake karasa sai ya ci haba annaci annaci ka fi karfin wannan sai da Allah ma rufin asiri eh ya masa rufin asiri amma hakkinsa ne kuma dan mutum ya nemi hakkinsa bai laifi ba Allah bashi ana san kyautatawa amma dan ka nemi hakkinka baka yi laifi ba wajen Allah to wanda za a kira a matsayin shaida ya zo shi wai saboda tausayin talaka alhali talaka kuma shine ya laifi kuma talaka shine ya zalunci talaka shine haƙƙi yake kansa kuma sai a juya magana wai dan a tausaya ma talaka to shine Allah yake in yakun faqiran aw ghaniyan fallahu awla bihima in talaka ne in mai wadata ne ai Allah ya fi ka cancanta da shi amma yace a fada gaskiya adalcin Allah ke ba Allah baya son bayinsa bane ba Allah baya tausayin bayinsa bane yace idan sun yi laifi kaza a musu hukunci kaza Allah yana son su amma hikima ce ta sa yake aza hukunci a muhallinsa bana yace ai fallahu awla bihima ai bil mashhud lahu wal mashhud alayhi Allah shine yafi cancanta da wanda ake bada shaida domin sa ko wanda ake shaida akan sa minkum akan ku wa alam bi masalihihima kuma Allah shine mafi sani game da abin da yafi zamantowa maslaha ga talaka ko yafi zamantowa maslaha ga mawadaci fala tattabi'u al-hawa Allah yace kada ku bi san zuciya fi shahadatikum wajen bada shaida bi an tuhabbul ghaniya li ridahu ku kaunaci mawadaci dan samun yardarsa sai ku juya shaida daga gaskiya awil faqira rahmatan lahu ko kuma ku kaunaci talaka wai dan tausaya masa sai ku ibada shaida ta gaskiya kada ku yi hakan ji Allah fala tattabi'u al-hawa kada ku bi san zuciya an ta'dilu ballantana ku kauce ai tamilu an al-haqqi li ajliha ku karkace gabarin gaskiya a dalilin san zuciya laula anna shahadata alayhi ma muslihatun lahuma inda ba dan ba da shaida da aka muku umarni ku yi akan kowane ne ba lama shara'aha da Allah bai shar'anta ta ba amma da yake tsaida adalci baya tabbata sai an tsaida gaskiya da shaida a wajen hukunci inda wannan din ba shine ku zamantowa maslaha ba da Allah bai shar'anta ba yanzu da Allah ta'ala ya ce farawan da ya sata a yanke masa hannu kuma manzon Allah ya ce yanke hannu sai abin da ya kai rubu dinar la taqta'u illa fi rubu dinar wa fasaida kada ku yanke hannu sai abin da ya kai rubu dinar ko sama da rubu dinar to da Allah ta'ala ya bada wannan hukunci Allah ya ku bayi san shi wannan farawa shari'ar sa yake nema shi sai ce a yanke masa hannu farawa ya je yayi sata sai ba a yanke masa hannu ba sai aka yi benin sa aka sake shi ko aka ce an aje shi a gidan kurkuku wata shida gwargwadon laifin da yayi watanni ko shekaru kuma hakan ba kyale shi ba abinci ake ba shi ya huta da ce bane to kaga ba zai taba daina sata ba sai ya ƙara koyan sata idan ya fito ma sai ya sake kumawa saboda in gidan kaso ne sai shi wani ma so ya fi so ma a kai shi gidan kasan dan ya fi shan wahala a waje dan a ciki dai ana ba shi abinci ko ya abincin yake har ma kwadago ake ba su a kai musu abu su yi sana'a su yi sana'a kuma ba su kudi a ciki eh wannan yana da kyau ana so a koya musu sana'a ne dan in sun fito su yi sana'a to amma inda yanke hannu ake ba za a yi sata ba wallahi ba za a yi ba ko an yi za ta ragu da kashi 90 cikin 100 wanda zai sata kangarare ne na inna naha inda ana yanke hannu saboda kowa ya ganshi da dungu kowa san fara ko zawarci ya je a ganshi da dungu mi za a ce to me ya faru ko ba haka ba za a rika tunan da ai farawo sai ga farashin sa ya ragu to amma idan ba shari'ar Allah aka bi ba to sai a ta fadawa cikin wahala duk abin da Allah ya shar'anta yana shar'antawa ne shi sai siffanta kansa da hakimu al-hakimu mai hikima saboda duk abin da Allah ta'ala ya akwai hikima a cikin sa wannan Allah ta'ala ya mana kashedi kaga cikin ayan nan an yi umarni an yi kashedi kunu qawwamina bil qisti umarni na daya shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin shaida ta biyu in yakun ghaniyan aw faqiran aw la bihima nan ana bayar da mu ana mana izina ne shirar da mu ake yi fala tattabi'ul hawa hani na farko an ta'dilu wa Allah ta'ala yace wa in talu ku sani idan har kuka karkatar da harshen ku kuka ki fadar magana ta gaskiya wajen bada shaida to har wai ku shahadata kuka juyar da shaida wa fi qira'atin bi hasbil wawi takhfifan ku in talu kenan aw tuqribu ko kuma kuka bijire an ada'iha daga kin bayar da ita wani zaka ga da shaidar sa ne hukunci zai tabbata da shaidar sa ne za a samu tabbatar da adalci amma an kira sai ce a ni ba ruwa na ka zo ka duka bada shaida sai ce a ruwa na ba da shaida kai kadai ne ka shaida wannan ba a ni ba zan shiga cikin wannan kasafi ba to yayi laifi akwai inda zai laifi a haka saboda adalci ba zai tsayi ba sai ya je ya bada shaida kuma shi kadai ne shaida ko kuma shine cikon shaidar da ake nema amma sai yake to wannan biyo yana ya fada cikin karkashin in ta'dilu idan kuka bijire in talu wato in talu idan kuka juyar da magana aw tu'ridu ko kuma kuka bijire kuka juya baya fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira to Allah ta'ala ya kasance game da abin da kuke aikatawa na kin bada shaidan nan da aka bukata khabiran mai bada labarin ne ko ijazikum bihi kuma Allah zai muku sakamako da shi fa huwa ta'qibul liqawlihi ta'ala mala yace wannan bibiya ne dangane da abin da Allah ya ambata baya can inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha da Allah ta'ala yace Allah yana muku umarni ku bayar da amanoni zuwa ga masu ita har inda Allah yace wa hasuna ulaika rafika zuwa karshen ita wannan aya na
يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا
الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوات نسنك إيماني آمنوا بالله ورسوله ku yi imani da Allah da manzansa kuma gashi an kira su da sunan imani ai shi ne ake nufi ana musu ta'kidi karfafawa ne shi yasa nan malai yace dumu alal iman ai ku dawwama akan imanin nan naku ya ku wanda sun kai imani ku dawwama akan wannan imani kamar mutumin da ya zo sallah ne sai ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya shiryar ce kuma ta kawo shi sallah da babu shirin ba zai sallah ba to kai kenan ana nufi Allah ka dawwamar da mu akan tafarki wanda yake madaidaici to aminu billahi wa rasulihi ku dawwama wajen yin imani da Allah da manzansa wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi ku dawwama wajen yin imani da littafin da ya saukar ga manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alquran shine littafin alqurani والكتاب الذي انزل من قبل للكتاب da aka saukar a gabani Allah rusul bi ma'ana al-kutub an fa dai ismul jinsi wa fi qira'atin lil maf'ul wa to wal kitab alladhi nuzila kana ala rasuli في الفعلين ومن يكفر بالله دك وندا يكافر جيما الله وملائكته يكافر جيما ملائكة الله وكتبه يكافر جيما لتفا الله ورسله يكافر جيما ذنب الله واليوم الآخر يكافر جيما رانا الله تقول أن الله سنة الإيمان cikin hadisin Jibril da ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni an al-iman ka ban labari game da imani sai ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir cikon nan shidan da bai zo ba wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi dama ya ambace sunan imani martaba ce ta biyu to Allah ta'ala yace duk wanda ya kafirce ma Allah ya kafirce da malaikun Allah kafirce ma Allah shi ya nau'i nau'i ne juya baya a dokar Allah ƙaryata ayoyin Allah ƙaryata abinda manzon Allah ya zo da shi shakka a cikin kudura ta Ubangiji da makamantan irin waɗannan dukansu ababe ne da suke kaiwa zuwa ga kafirci wa mala'ikatihi kafirce wa mala'ikun Allah mutum ya yadda da wasu ya kafirce ma wasu ko siffar da Allah ta'ala ya ambata na mala'iku ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta da gare shi ya ambata na mala'iku mutum ya ƙaryata to wannan shi ma kafircewa ne da mala'ikun Allah yahudawa ba su yadda da mala'ika Jibril ba ba su yadda da Mika'il ba ba su yadda da su ba sun ce Mika'il ya kawo shi ke kawo musu musiba da bala'i shi ne ɗan saƙon da ake aikowa ya zo shi ya kawo musu jaraba da fitina da tashin hankali mala'ika Jibril kuma suka ce yanzu shi yake tsegunta ma annabi abin da aka gaya musu a baya a littafinsu kaga abin nasu ma akwai hauka a ciki to sai suka kafirce da su shi ne Allah ya musu raddi a cikin suratul bakara man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ba ita ba man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika to Allah ta'ala ya musu raddi akan to duk wanda ya kafirce ma mala'ikun Allah wa kutubihi ko ya kafirce ma littafin Allah wato kafirce wa littafi guda daya kafircewa ne da dukkan littafa abinda aka kallafa mana shine ayi amfani da alqur'ani amma dole ne mutum ya yarda dukkan littafan nan da aka ambata Allah ta'ala ya saukar da su ga annabawan da aka nasabta kuma shari'a ne game da Allah ya ambaci at-taura shari'a ce haka ne ya ambaci injila shari'a ne ya ambaci suhuf ibrahim ya ambaci zabura waɗannan duka mutum ya yarda da su da waɗansu da ba ambata ba waɗanda Allah ta'ala ya saukar da su cikin iliminsa ga annabawa wajibi ne mutum ya yarda cewa daga Allah ta'ala suke amma abin da aka tura mata aiki shi ne ke aiki da alqur'ani bayan halatta mutum yanzu ya dauko wani littafi sai kaga wasu rike littafi wai zabura ne waye ya maka cewa zabura ce kuma ko zabura ce hakikatan waye ke maka aiki da ita ba ce ke aiki da ita ba wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani bangaren takarda irin wanda ake rubutu da ita a lokacin fatar da ake kokewa bangaren littafi a hannun sahabbansa sai ya tambaye su ya ce menene wannan sai suka ce ai wani bangaren at-taura ne sun samu daga wajen yahudawan da suke makwabtaka da madina shi ne suke karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ga fushi a fuskarsa ya ce me yake ku karanta at-taura ina tsakanin ku annabi sai ya musu rantsuwa ya ce ina muku rantsuwa da Allah wa aimullahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai ina muku rantsuwa da Allah annabi musa kansa da yana raye annabi musa ke ba abin da zai wadatar masa a wajen Allah sai ya bi Allah ta'ala ya rubuta alƙawari da ma wajen sa akan cewa in wani manzo ya zo a bayan su la tattabi'unnahu wa la tansurunnahu kuma suka rike wannan alƙawari a wajen shi yasa ga annabi Isa alayhi salam da annabi ya ambata a cikin hadisin ingantacce zai zo kurban zaman ba zai zo ne a matsayin annabi manzo Isa ba zai zo ne a matsayin Isa ibn Maryam a haka zai zo shi me wannan magana take nufi ba zai aiki ne da zanjira ba in yazo zai aiki ne da alqur'ani shari'ar da Allah ya aika annabi Muhammad ita zai aiki sallah biyar zai yi azumi ramadana sai da zakka aikin hajji da makamantan waɗannan ayyukan su zai zo shi ma yayi kuma idan ya rasu za a yi masa janaza ne irin yadda ake wa musulmi to shine abinda aka dora wa mutum yadda da littafa kafin ce ma ɗaya daga cikin littafin ya karanta shi saka abin da aka hakaito daga Bani Isra'ila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku karyata kar ku gaskata kar kai tsaye ku ce gaskiya ne kar kuma kai tsaye ku karyata in kun samu kissoshi daga Bani Isra'ila saboda akwai kissoshin da ta iya yi wa annabawan suka faɗa kissa ce ta gaskiya Allah ya samu dace waliyu wa rusulihi da kuma manzanni babu addinin da ya adalci wajen yarda da dukkan manzanni sai mu addinin musulunci wal yawmil akhir wanda ya karanta da ranar lahira fa qad dhanna dalalan ba'ida to lalle ya fata fata kuma mai nisa min al haqqi gabaran gaskiya na'am
innal ladina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا
Allah ta'ala ya ce innal ladina amanu lalle wannan da sun kai imani kuma kafaru sannan suka kafirce kuma amanu sannan suka yi imani kuma kafaru sannan suka kafirce kuma zadu kufran sannan suka sake ƙara kafirci akan na baya nan ana ba da tuffa ne na yahudawa yahudawa su ne waɗanda amanu bi Musa sun yi imani da annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa ya zo Fir'auna yana azabtar da su da annabi Musa ya musu wa'azi sai suka karɓa suka yi imani har Allah ta'ala ya halakar da Fir'auna akan gidansu suka kama hanya domin su tafi inda Allah ya ce su je su zauna ana kan hanya sun kafaru sai suka kafirce da ibadatu da ijili suka riƙa bauta ma dan maraƙi da samiri ya ƙaga musu bayan da annabi Musa ya tafi zuwa ga miƙati don karɓowa at-taura ita at-taura an bayar da ita ne jumlatan wahida Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa ya zaɓi mutum 70 daga cikin dattawan ƙabilarsa wakilai daga ƙabila 12 na Bani Isra'ila su tafi miƙati Allah zai ba mu annabi Musa alaihi salam saƙo su ma su zama shaida waqtara Musa 70 min qaumihi 70 rajulan li miqatina to lokacin da aka je abin da ya faru ya faru kafin ya dawo samiri ya kafirtar da mafi yawan su ya galabaici annabi harun annabi harun dan gudun kada ya inkari gare shi kuma ya zan yaki ya faru a yi kashe kashe sai bani har sai annabi Musa ya zo domin annabi Musa da annabi harun duka manzanni ne amma a annabi Musa yake ma wahayi shi annabi Musa yana tare da shi wajen isar da sako wajen wanzar da abin da Allah ta'ala ya ce kuma in zai aike sai aike su su biyu kamar da ya aike su zuwa wajen Fir'auna izhab anta wa akhuka kaga duka su biyu ake ta aika ya zama to manzo tare da shi bayan da aka kashe Fir'auna sai ya zama wakilin sa in an aiko sako to shi yake taya shi wajen kisarwa saboda shi Harun ya fi Musa iya bayani haka ma ya faɗa afsahu min nilisana ya fi ni iya yin bayani ya fi ni harshe mai fasaha to a lokacin sai suka kawo suka bauta wa ɗan malami bayan annabi Musa baya shine thumma kafaru sai suka kafirce bayan imanin su na baya thumma amanu sannan suka yi imani ba'dahu bayan wannan a lokacin da annabi Musa ya dawo suka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala har annabi Musa ya ce musu faqatulu anfusakum zalikum khairun lakum 'inda barikikum fataba 'alaykum innahu huwa tawwabur rahim Allah ya karkutu basu suka sake dawowa zuwa musulunci bayan da aka musu hukunci irin wanda Allah ya ambata a cikin suratul bakara thumma kafaru sannan aka suka ci gaba da ruko da at-taura suna ruko da ita sai suka canja ta lokacin da annabi Musa da Harun da Yusha da sauran annabawan da suka zo bayan su duk sun kushe sai suka kafirce musamman lokacin da annabi Isa alaihi salam wato thumma kafaru bi Isa sai suka kafirce ma annabi Isa lokacin da har yau Yahudawa ba su yarda annabi Isa annabi ba kiristan duniya da suka kama suka dan matsalkale musu wallahi ba su yarda har yanzu cewa annabi Isa annabi ba mummunan magana ma suka faɗa wa qawlihim menene inda Allah ya ambata cikin suratul nisa'i can baya ne ko gaba da aka ce buhtanan azima da Allah madaukaki ya ambata faɗan da suke yi dangane da annabi Isa na manta abin da yake tsakanin ne ya kubce mu da buhtanan azima ire wanda yake mai girma ai kiran ne girma mummunar magana ne suka faɗa su a wajen su annabi Isa wala dinna ne haka suke cewa so kafirci suka yi nufin su kashe shi Allah ta'ala ya kubutar da shi kuma su ne ma suka yi kanikancin bata addinin da ya zo da shi addinin ya tashi daga musulunci ya koma ga kristiyaniti ko a tarihin su akwai wanda yake Paul kuma ya zo bayan shekara 70 kushewar tafiyar annabi Isa bayan annabi Isa bai da shekara 70 Paul ya zo kuma shi ne ya kani kancin da kuma bai hude ne wanda yake tsayanin gaba da mabiya annabi Isa yake ta karkashe su waɗanda ya samu a baya a zamanin sa kuma shi ne ya kani kancin kashi 70 cikin 100 na Bible din yau ya karkatar da su ya musu cusan Trinity din haka abin yake to kage sai suka kafirce ma annabi Isa suna cikin kafircin da annabi Isa kuma sai Allah ya ko annabi Muhammad shine thumma zalu kufra sai suka kara kafirci akan na baya wannan sifar yahudawa ne Allah ta'ala ya faɗa ana to masu irin wannan sifa lam yakunin namu ne ya gafira lahum Allah bai zan zai gafarta musu ba ma atamu alaihi matakas sun tsayo akan wannan sifa in dai ba su dawo ba to Allah ba zai yafe musu wala la yahdiya musabila kuma Allah ba zai shirar da su hanya ba tarikan ila alhaqi tafarki da zai kai su zuwa ga gaskiya لأن من تكرر منه الإيمان والكفر بعد الإيمان مرات كثيرة دومن دوان دا كافرشي دا إيماني دا كافرشي باين إيماني يدنغنا ناتوا غريشي يدل على أنه لا وقع للإيمان في قلبه دليل إني نجوا إيماني بدرسو أشكي زوجي أسر متن يا مسلمين تقومي كافرشي يساكي مسلمين تأي كافرشي kaga ko laifi ne mutum yake yi ya tuba bakin muzuru babu alamar tuba ta karbe shi wanda zai tuba sai ya koma laifin daga baya kuma yana dama ya tuba sai kuma ya sake komawa laifi haka yake dai to ya zama abin mai wasa kenan yana yin jini da bakin sa shi ma wannan yayi sifa irin da Yahudawa ana tsoron cewa zai mutu a kayan laifi yadin da ala annahu la waqa'a lil iman fi qalbihi والزيادة في الكفر هو استهزاؤه دومن قارا كافرشي ده يكي واتو قارا كافرشي ده اكي عمبتا ده سكي انا شين ازجلن ده سكي وتلاعبهم بالإيمان لكم واساد سكي ده إيماني في إيماني سكافرشي في إيماني سكافرشي تو قال الله تعالى سي الله يجي بشر المنافقين bari ta yahudawa munafikai ma ba basu a baya ba masu ƙaryar imani kai al-bushr akhbir ya muhammad kai ba da labari ya kai annabi muhammad ga munafikai bi anna lahum azaban alima cewa lalle gare su akwai azaba mai raɗaɗi mu'liman ko azabun nar ita ce azabar wuta su wane ne waɗannan munafikai sai Allah ya bada wani bangaren sifar su allazina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin sune wadanda suke rufan kafirai a matsayin majibintan su baicin mu'minai duk wani abu nasu da kafirai suke tattaunawa al'amarin su na gudanarwa kafirai ne abokan su ba ruwan su da mu'minai jibinta ba da taimako agaji da za su yi majuna da kafirai suke yi to da sun zama munafikai ko da sun bayyana musulunci domin kafirai su ne majibinta junan su mu'minai kuma su ma majibinta junan su wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ba'd mu'minai maza da mu'minai mata sashen su su ne majibinta waliyan sashen amma kafirai fa wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai ko su ne sashen su yake majibinta sashi in dai kafirci ne to ko wani kafiri yana taimakon nan wansa kafir a kayan musulmai shi ya saka masu bautar shanu a India kiristawa masu trinity za su taimake su akan musulmi in sun zo suna gasa aya ma musulman kashmir duniyar kafirai da yahudawa da kirista da masu bautar buda a china da kowane irin nau'in kafiri da masu bautar dujal yan freemason za su taimaka ma yan india wajen zaluntar yan kashmir saboda musulmi ne yanzu kafirci yana taimakon yan uwansa idan kuma masu ta buda ne suka zo su a kasar bama suna zaluntar musulmi yan rohingya to nan ma da masu bautar shanu a india da masu bautar buda din a wasu sassa kamar china da sauran sassa da yan freema duk arnan duniya za su taimaka musu a cutar da su waɗanda suke musulmi amma lokacin da aka samu yan tsirarin da ba su kai miliyan ɗaya ba mutum 1400 kacal kiristawa a ƙarƙashin mulkin mutane miliyan 230 ko miliyan 200 a wancan lokacin ma kenan suka sanke kusan miliyan 300 a ƙasar indonesia west timor to sai a taimaka ma waɗannan tsirarin da ba su kai miliyan ɗayan ba sai an yanka musu ƙasar su kuma hakan haka yi saboda yanzu a ƙarƙashin musulmi suke amma mutum miliyan 5 a kashmir su ba su kai a ba su yancin su ba za a taimaki masu bautar shanu su zalunce su musulmin da suke miliyan 1 da wani abu kusan miliyan 2 a kasan bama yan rohingya su ma wai ba yan kasar bane za a taimaki masu bautar buda su zalunce su wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd ba to don haka wanda yake da awar musulunci sai ya zan ba shi da waɗanda yake taimakawa ba waɗanda yake shawarta ba waɗanda yake mu'amala ba waɗanda yake taimakekke ne a tsakaninsa da su sai waɗanda suke kafirai ya zo munafiki shi yasa da Allah ya bada yace bashirul munafiqina zai faɗi sunan su na yanka kai albushir al munafiqai bi anna lahum azaban alima suna da azaba mai radadi to su wa munafiqa sai bada sirfa allazina yattakhiduna al kafirina awliya'a min dunil mu'minin masu la'awar musulunci amma suna rikan kafirai su ne majibintan su safanin mu'minai ba ruwan su musu bima yatawahhamuna fihim min al-quwwa saboda abinda suke ruduwa da shi cewa kafirai suna da karfi ai sai mun jibince su in ba haka ba lamarin ba zai daidaita ba Allah ya ce ayabtaguna indahum al-izza shin wata buwaya suke nema a wajen arna buwaya suke da za su samu a wajen kafirai istifham inkari ne ba wai tambaya aka musu ba ana nuna cewa ba za ku samu buwaya a wajen kafirai ba a wajen buwaya take a wajen Allah shi yasa yace fa innal izzata lillahi jami'a to buwaya da daukaka da ƙarfi a wajen Allah suke baki da wanda ya neme ta a wajen wani kuma la yajidunaha indahum to ba zai samu buwaya da daukaka a wajen kafiran ba shi yasa ka sai zambe babu can ba can babu daukakar ga kaskanci kuma bai san biyan bukata ba kuma ya rubuta yan uwansa musulmi ya rasa imani fa innal izzata lillahi jami'an fi dunya wal akhirah anan dunya da lahira wallahi izza a wajen Allah take nemi izza a wajen in ka nemi izza a wajen Allah duk kaskancin ka wallahi kai ne mai daukaka akwai wasu mutane har a yau suna da a bayyane kaskantattu ne a bayyane ba su da gata a bayyane ba su da kowa amma sai suka riƙe Allah kuma wallahi sai suke razanarwa sai suke tsorotar kage yanzu kasan Masar tana da dukiya tana da ilimi tana da ƙarfi tana da makamai kasan Syria tana da dukiya tana da ƙarfi tana da ilimi da makamai har kasan Jordan kuma wannan kasashe guda uku su suka yi kurin abunan a mai sunan da Isra'ila ba wanda Isra'ila bata yaki da ita ta kwace fili a wajenta ba ta kwace kasa har a yau wannan ta kwace West Bank wannan ta kwace Golan Heights wannan ta kwace Gaza Strip kowanne sai ta kwace mata to iya wadanda suke cikin wannan strip na Gaza din iya wadanda suke cikin strip na Gaza su kuma sai suka kiyarda da kaskanci gashi mutane ne the most densely populated area kenan a duniya ba duniya ba duk duniya ba inda zaka san cinkoson mutane mutane masu yawa a dan kankanin waje kamar nan ba fili ba gonakai ba gata ba makamai sai Isra'ila ta ga dama abinci ya shiga wajen su wallahi taruwa ba isa kai ba ballantana ta kasa in sun tona buga kamar kuregai za a shiga da shi Isra'ila za ta gane kuma za ta yi bombardin nan wajen amma a duniya ba waɗanda Isra'ila take tsoro kamar su kuma ita ta tsone musu gida har a yau ba wanda suke fargaba wallahi sai mutanen da suke gaza me yasa ka saboda su ba su nemi ɗaukaka a wajen kowa ba a wajen Allah suke ne shi yasa a cikin yanayin da suke kullun roƙon Allah suke kuma suna tsayuwa a kayan alkitabu wa sunna Allah ya gamurta ma Sheikh Ahmad Yasin shi ya zauna akan wannan turba da su Dr. Abdulhamid Rantisi duk Isra'il ne ta kashe su amma har yanzu ba a daina ba Khalid Mish'al yanzu ne shugaban su sai Ismail Haniyya shi kuma political wing mutane ne matasa matasa amma masu kaifin basai ba wallahi alazim nemi buwaya a wajen Allah ya daukaka a wajen Allah sai ka same shi in ka nemi buwaya a wajen wani to kaskanci ake samu na'am mun gama ko fa innal izzata lillahi jami'a fid dunya wal akhirah wala yanaluha illa awliya'uhu fa tujba mai samun kuma izza a nan duniya balle a lahira sai waliyan Allah wanda suka jibinci al'amarin Allah saboda dama Allah ya ce walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al munafiqina la yafqahu cigaba
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب حقيقة أن سوكر أكنك شكل للتالي بالبلاين الفائل كان أكن كرمتاش بالمفعول أي نزل عليكم في الكتاب an saukar muku a cikin littafi alqur'ani an mukaffafa ne wa ismuha ma'rufun ai annahu cewa yadda lamarin yake idza sami'tum ayatillahi an fa saukar muku dama a cikin littafi Allah yana ambata wani abin da aka saukar ne a baya yanzu an sake nanata irin sa an fa saukar muku a cikin littafi akan yadda lamarin yake idza sami'tum ayatin lahi yukfaru biha wa yustahza'u biha idan kuka ji ayoyin Allah alqur'ani kenan ana kafircewa game da su ana faɗan wasu abubuwa da sai kafirce na littafin Allah ko ana karanta littafin Allah ko ana yin karan tsaye akan sa wa yustahza'u biha kuma ana yin izgili game da ayoyin Allah fala taq'udu ma'ahu to kar ku zauna tare da masu yin haka ba zo ku ba su littafin Allah Allah ya saukar da alqur'ani ne domin a yi imani da shi tare da yin aiki da shi kuma a girmama littafin. Shi yasa Alkur'ani aka ce kada ka taɓa shi ma sai kana da alwala. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu Alkur'ani wannan daraja. Kaga kishiyar imani shi ne kafircewa, kishiyar darajantawa fa izgili. Duk wanda ake masa izgili aka masa ba'a, ai ba a bashi daraja. To don haka Qur'ani duk lokacin da kaga ana faɗan kafirci game da shi ko ana aikata abubuwan da suka nuna kafirce mu Qur'ani ne, ko ana faɗan maganganu na izgili dangane da ayoyin Allah, dangane da hukunce-hukuncen da shari'ar musulunci ta zo da su, fala taka'udu ma'ahum, to kar ka zauna da irin waɗannan mutanen yayin da suke wannan aikin. Ko su waye? Doka ce daga Allah. Allah ya ce ya ma saukar mana faɗa ma a baya, an ambata mana. Ai al-kuffar, wato kada ka zauna tare da kafiran nan masu kafirce mu ayoyin Allah wal mustahabbin da waɗanda suke masa izgili. Hatta ya kudu fi hadithin ghayrihi, sai sun kutsa cikin wani zancen da ba wannan ba. In wani zancen da ba wannan ba ne, wanda akwai buƙatar ka zauna tare da su ko don ka fa'idanta ko don wani dalili, to anan ka iya zama. Amma lokacin da ake kutse na kafirce mu ayoyin Allah ko izgili game da ayoyin Allah, to kar ka zauna tare da wannan mutane. Allah ne ba. Innaku, lalle ku idan kuka zauna tare da su, idan asa'in nan ai in qa'atum ma'hum, in har kuka kuskura kuka zauna tare da su, mithluhum, to kun zama to tamkar su. In kuka zauna da su to kun zama irin su. In kuka zauna da su to kun zama irin su a cikin laifi ke nafi ilm a cikin laifi. Hadithi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana ambatawa dangane da falalan karatun Qur'ani da zikiri. Waɗanda suka zauna suna ambaton Allah, suna mudarasa a littafin Allah, mala'ikun Allah za su zo su lullube su, su yi rumfa a kansu, kuma za su dinga musu addu'a, suna yi musu addu'o'i da yabo. Allah subhanahu wa ta'ala zai ambaci mala'ikun nan, zai tambayi mala'ikun nan me bayina suke yi, su ambata shin bayin nan na wani abu suke yi, a'a suna neman yardarka ne ya Ubangiji. To Ubangiji ta'ala zai yabo akan waɗannan mutanen, sai mala'iku su ce ya Ubangiji akwai wani a cikinsu shi baya tare da su wajen wannan azkar ɗin da suke yi, baya tare da su cikin mudarafar da suke yi, hanya ce ta kawo shi ko bukata ce ta kawo shi ga wani sai ya zauna kafin akan mala'il a yi irin wannan ma'anar. Akwai wani baya tare da su shi dalil bukata ce ta kawo shi, Ubangiji ta'ala zai ambata masa cewa wannan ku ce masa shi ma na gafarta masa. Me ya jawo masa wannan? Zama da yayi tare da mutanen da suke ambaton Allah, shi wata bukata ce ta kawo shi, amma yaga suna ambaton Allah to sai ya zauna tare da su, to shi ma ya shiga ciki. To yanzu idan mutane zagin Allah suke yi ko zagin manzon Allah ko izgili dangane da addinin Allah suna kutse ciki, kuma mutum ya zauna tare da su, shi ma yana shan shayi, yana shan lemo, ana shan air conditioner, ga yana saka tubara da nayi da addini, yana tare da su. Kaga idan inuwa ce za a kyale shi? To shi saka nan Qur'ani Allah ya ce mana fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghairi innakum idhan mithluhum ay anta fa kullu qarinin bil muqarani yatadi, da abokin gwamayya yakan yi koyi da abokin gwamayya. ثم قال المفسرون سنما لم يسكت الذي أنزل في النهي عن مجالستهم أبدا الله تعالى يسوكر أن ولد أنبتا وقد نزل عليكم هو الذي أنزل في النهي عن مجالستهم أبدا أكا سوكر نهني wajen zama tare da masu yin wannan aiki da Allah ya ishara gare shi kuwa qauluhu ta'ala fi suratul an'am shine fadin da Allah ta'ala ya cikin suratul an'am wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina fa'arif annahum hatta yaqulu fi hadithin ghayri idan kuka ga wadanda suke kukkutsawa a cikin ayoyin mu bana suna izdili suna katobara a ciki fa'arif annahum kukauda kai gabarun su hatta yaqulu fi hadithin ghayri sai lokacin da suka kuka cikin wannan can da ba wannan ba to shine abinda Allah yake ishara zuwa gare shi وهذا نزل في مكة وان آيه كما تاتوكني ا مكة لان المشركين كانوا يخوضون في القران مشركين سن كسانجه سنا كوكوا ا cikin lamarin alqurani ويستهزئون به في مجالسهم سنا انكلي ده القراني ا وجهه زمان سو ثم ان احبار اليهود بالمدينه سنن معلما يهوداوا ا مدينه سوما كانوا يفعلون مثل فعل المشركين sai suke irin abinda mushrikan makka suka yi a baya su ma suke izgile da alqur'ani a wajajen zaman su wa kana almunafiquna yajlisuna ilayhim sai munafikai suka zan suna zama tare da su wa yaquduna ma'ahum fi al-istihza'i bilqur'an har ma suna kukkutsawa tare da su wajen izgile da alqur'ani fa nahaa Allahu almu'minina an al-qu'udi ma'ahum guna bis-sura to sai Allah ta'ala ya hana mu'minai kada su zauna tare da su kamar yadda ya zo a cikin wannan sura wa halahu ila qissati makka ya juyar da su zuwa ga qissar makka wato dalalatan ala anna hukman fi nazilati hukmun lima shabaha sawa'un bi sawa domin ya zan dalili cewa hukunci dangane da abin da ya faru a yanzu yakan zama to hukunci ga abin da ya wakana a baya mai kama da shi da dai wa daida shi saka za ga malamai ma suke yin kiyasi idan wani abu ya faru a yanzu wanda kai tsaye aya ba ta zo a kansa ko hadisi ba to sai su dauki kwatankwacin sa da ya faru a baya sai a tsora masa wannan hukunci saboda hukuncin ya tafi yau to don haka su wadannan da suke wancan izgili a baya da wadannan da suke wannan izgilin a yanzu duka hukuncin su daya shi sa Allah ta'ala yayi ishara yace innakum idan mithluhum tukusa inna kun zaman to taro da su Allah ubangiji ya tsare to to wannan aya dai da ta gaba tana ta allake da ta baya amma dai nan za a tsaya saboda lokaci insha Allah abinda muka faɗa dai dai Allah ta'ala ya jara wa Allah da wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام